Urban ya huwa kitoko.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Asabar 9 ga watan Satumba, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wata girgizar ƙasa wadda ba kasafai takan faru ba ta abuka ma ƙasar Morocco da daren jiya Juma'a, inda ta kashe ɗaruruwan mutane ta kuma lalata gine-gine tun daga birnin Marrakesh mai daɗaɗɗen tarihi zuwa wasu ƙauyuka da ke tsaunukan Atlas. Maza da mata da yara sun fito kan tituna saboda tsoron aukuwar hucin girgizar ƙasar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Morocco ta faɗi da asibahin yau ɗin Asabar cewa mutane aƙalla 296 sun mutu a lardunan da ke daura da wurin da girgizar ƙasar ta auku. Baya ga haka, mutane kimanin 153 aka kai asibitoci saboda raunukan da suka samu. Ma'aikatar ta ce birnin ta fi yawa ne a wajen birane da garuruwa. Sarkin ƙauyen Talar El Yaqub Abdulrahman Ayd Daud ya gaya ma kafar labaran yanar sadarwa ta M20 da ke ƙasar ta Morocco cewa garuruwa da dama da ke lardin Al-Huza au sun lalace au sun ruguje kwata-kwata. Sannan an samu katsewar wutar lantarki da hanyoyi a wasu wuraren. Sojojin ƙasar Gabon sun ba da sanarwar sakin hambararren shugaban ƙasar Ali Bongo Ondimba shekaran jiya Alhamis daga ɗaurin talala da suka masa biyo bayan juyin mulkin da suka yi ranar 30 ga watan Agusta. Kafafen labaran gwamnati sun nuna Bongo na gaisawa da wasu jami'ai, yayin da jagororin sojin ke ba da sanarwar cewa yana da damar fita zuwa ƙasashen waje. To sai dai kuma masu lura da al'amura na ganin zai yi wuya shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da na ƙasashen duniya su shiga kiraye-kirayen a mai da shi kan gadon mulki. A ranar da suka saki tsohon shugaban ƙasar, shugabannin sojin Gabon sun naɗa Raymond Ndong Sima, wani sanannen mai sukar tsohon shugaban wanda ya kara da shi a zaben wannan shekarar. Sima, mai shekaru 68, masanin tattalin arziki, ya taɓa zama firayim minista daga shekara ta 2012 zuwa 2014 ƙarƙashin Bongo. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta jiya Juma'a kan shirin gudanar da abin da Rasha ta kira zaɓe a yankunan ƙasar Ukraine da yanzu haka ke ƙarƙashin mamayar sojojin Rashar, tana mai yintar da duk wani mataki da ka tsananta zaman ɗaɗɗar a yankin. Wannan al'amari mai sunan zaɓe a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya bai da halarci, a cewar mataimakin sakatare janar Maresco Janka ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa, muna kuma sanar da cewa a matsayinta na ƙasar da ta yi mamaya ƙarfi da yaji bisa ga dokar jinƙai ta ƙasa da ƙasa, wajibi ne Rasha ta mutunta dokokin Ukraine da ke aiki a wuraren da ta mamaye, sai ko in an haramta mata yin hakan ƙarara. A halin da ake ciki kuma, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gaya ma ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a wata wasiƙa ta watan jiya cewa Rasha na iya rubuta takardar buƙatar sake shiga tsarin harkokin banki na SWIFT don ta yi amfani da shi wajen cinikin kayan abinci da takin zamani. Reshen bankin noma na Rasha da ke Luxembourg na iya rubuta wannan buƙatar nan da nan ta a shigar da shi cikin tsarin biyan kuɗin na ƙasa da ƙasa na SWIFT cikin kwanaki 30, abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa kenan a wata wasiƙar da ta aika ma Rasha wadda kafar labarai ta Reuters ta gani. A wani ƙoƙari na zauracin Rasha ta sake shiga yarjejeniyar nan ta jigilar kayan hatsi a kogin Bahar Aswad wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu tattauna da wani ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma tsohon babban malami a kwalejin horis da hafsoshin sojojin Najeriya, wato NDA, Dr. Umar Ardoho. Toma Dalla.
Wanda a yau za mu duba irin dambarwa da ke tsakanin ƙungiyar ECOWAS da kuma sojojin jin mulki a ƙasar Niger. So dai dakarun da ke tsaron kwalar shugaban ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban kwamandansu Brigadier General Abdurrahman Tchiani sun haƙurar da shugaban ƙasar Niger da aka zaba ta hanyar demokradiyya, wato Alhaji Muhammadu Bazoum, a wani jin mulkin da ba a zubar da jini ba, da wasu ke cewa kamar jin mulki ne na cin amana. Kuma dai menene a halin yanzu? Sojojin na ƙara gyara zama domin ci gaba da mulkar wannan ƙasa da suka ce za su yi shekara uku kafin su mai da mulki a nan gwamnatin demokradiyya. Akan wannan, a yau za mu tattauna da wani ƙwararre a sha'anin tsaro, wato Dr. Umar Ardo, wanda babban malami ne da ya koyar a kwalejin horis da manyan hafsoshin sojoji ta Najeriya, wato NDA, da ke Kaduna. A halin yanzu Dr. kuma ya fanzama cikin harkokin siyasa. Dr. barka da zuwa.
Barka.
Da farko Dr. Zosu Osan, a matsayin ka na masanin tsaro, yaya kake kallon wannan jiyan mulki da ya faru a ƙasar Niger a halin yanzu?
To, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba, kuma ban amince kan cewa a yi amfani da ƙarfi a karɓin mulki ba kowane iri, amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun ɓace mulki, wato ƙungiyar ECOWAS su je su kai musu farmaki a mulkin a sojance su ɓace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula. Ban amince da wannan ba, saboda abubuwa da yawa. In maganan mulkin soja ne, ai Niger ba yau suke mulkin soja ba, mu Najeriya ma ba yau muke mulkin soja ba. Kuma ba za ka je yaƙi a kan ban san me ake kiran ideology da
aƙida,
a kan aƙida ba, don wai aƙidan ku ya kasance daban-daban a harkan mulki za ka je yaƙi. To in haka ne, ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba, saboda aƙidoji na nan da yawa. Don haka wai don kai aƙidan ka aƙidan demokradiyya ne, sannan wancan ya ce aƙidan shi aƙidan mulkin soja ne, ko kuma aƙidan sarautar gargajiya ne, ko kuma aƙidan ɗin communist, ko wani aƙida, shi ya sani. Saboda in ka dubi chartar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya, in ka dubi chartar ɗin African Union, wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka, an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta, kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta tsaye, wato interference internal affairs nata, wato harkar cikin gidanta, ko me ke faruwa
a ƙasar London.
Eh,
amma Dr. kwanan nan nayi magana da commissioner tsaro na ƙungiyar ECOWAS, Dr. Ambassador
Musa
Abdul Fattah Musa, a lokacin yana gaya min cewa akwai yarjejeniya ECOWAS protocol da aka cimma, Niger ma ta samu wannan yarjejeniya, saboda haka kamar abin da suke a Niger ba ta tsaron da bane.
Yanzu ka tambayi Ambassador Musa, an zauna da shi, a tambaye shi A wannan protocol na ECOWAS nan akwai inda aka ce kan cewa ECOWAS na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne?
Ai babu. An yi labarai da sarari.
Labarai da sarari waye?
Da sojoji ne wasu.
Ba mulkin soja ba ne? Ba saniya ba ce ba ne? Saniya ba ce kana mulkin soja. Sannan ka shiga labarai da sarari lokacin zagaye demokradiyya. Ai abun da kallo. Akwai abun duba
a lokacin na gawo malaman jami'a suna cewa Najeriya tana bayar da abin da ta bata da shi.
Najeriya tana bayar da abin da bata da shi, tana kuma karban abin da take da shi. Kuma har yanzu muna nan muna karban abin, muna sayan abin da muke da shi.
To amma doctor da ke kai kayan nazarin wannan manufofi da kuma tsare-tsare na ECOWAS din. Yanzu misali tunda Niger ta sa hannu a wannan yarjejeniyar na kungiyar ECOWAS. Tunda kuma ECOWAS an ce ana kyaman mulkin soja kuma an yi jin mulki a Nijar ɗin, mene da abin da ya kamata ce ECOWAS yi?
Tambayi kamana sashin da aka ECOWAS, waye ECOWAS?
Sojojin ne suke.
Fa jana gawan ba ne? Ha? Jana gawan mulkin demokradiyya ne? Jana gawan mulkin soja ne? Don haka wannan abun da aka yi ba a ce wai mulkin soja a cikin protocol na ECOWAS kan cewa mulkin soja ba mu rarrabe da shi ba. Saboda sojoji ne masu kai.
Magana ne kurna da tattalin arziki kenan.
Magana ne na tattalin arziki. Don haka abinda ni na fahimta, sa'ilin da shi shugaban ƙasarmu ya je Guinea-Bissau, sa'ilin da aka ba shi chairman na ECOWAS ya yi cika baki. Ya ce daga yau su ba za su sake yardan maganar mulkin soja ba, kuma ECOWAS ba za ta ci gaba da bakin ba, wato hau-hau ko kuma za ta yi tsara wato shiga na
shiga
ba ta bar haushi, you know, za ta yi cizo. Don haka duk inda maganar mulkin soja ya zo, ECOWAS za ta yi cizo. Kwana 13 da yi wannan magana sai aka yi wannan juyin mulkin nan a bayan gidan shi Niger. Kada wannan cigaba ke da shi ya sa ya yi wannan ambassador cemento an yi abunan abu wanda kuma da ba a yi shi cikin tunani ba. Saboda ba zai yiwu, saboda wannan ya faru a wani ƙasar, ku zo ku cewa za ku afkawa wannan ƙasar da yari ba. Ba zai yi ba. Saboda waɗannan da suka yi juyin mulkin nan ba su kashe ko kwaro ba. Ko ba za ku je yari ba a kashe al'umma ba. Ta yaya waɗanda ba su kashe kwaro ba sannan a kashe al'umma ba don a cire su?
Kuma ga shugaba Bazoum na hannunsu.
Shugaba Bazoum na hannunsu. Kafin kuna shigan garinsu, kamun ma ku sani kun san abin da za su yi su da shugaban Bazoum. Inda shi kuka ce kuke so ku bayar, yaya in kun ce kun samu ya mutu, me za ku yi? Za ku dauko wani kusa? Ta yaya za ku sa shi? Zaɓe za a yi? Ta yaya za ku yi shi? Don haka ba ku abin da za a yi wannan ban da diplomasiya. Shi ne kawai hanya.
Amma doctor, na ga ECOWAS sun sa ma Niger jerin ta hukumi iri-iri, wasu ma suna cewa kamar ya wuce hankali. Kamar kana ga wani ɗin ya dace?
Abu ɗaya ne wanda ni ba zan yarda da shi ba, saboda ba harkar ECOWAS ba ne, harkar Najeriya ce da Niger. Yanke musu wuta da aka yi. Wannan yanke musu wuta nan da aka yi ba daidai ba ne. Saboda me? Saboda yadda aka yi ya daidai ne aka yi. Najeriya muna da rivers, wato koguna ko manya-manya guda biyu, wato Niger River da kuma Benue River. Niger River ya tashi ne daga Guinea, ya biyo Mali, ya biyo Niger, ya zo Nigeria, sannan ya fara cikin teku asaba. In Niger sun yi haɗa dam a bakin kogin su inda Niger ke wucewa, zai yanke mana gona. Shiroro dam, Kayanji dam, da dam sun kai guda hudu ana yi a kan River Niger. Kaga ta Lado suka yi dam nasu a Kamaru suka yi a Lado. Sa'ilin da muke yara muna ganin jirgin ruwa yana zuwa kamar wata goma a shekara. Jirgin ruwa na zuwa da abunan containers a taso ko daga Lagos ko daga ina su zo su sauke a lokacin su wuce su zo su sauke a Idi su wuce su zo su sauke a Lau a Taraba su wuce su zo su sauke a Numa su wuce su zo su sauke a Jimeta Yola su wuce su je Garwa su debo su dawo haka. Duk muna yara muka kani. Amma daga Benue kamaru sun zo sun yi wannan Lado da Benue ya bushe. Bushewan Benue ya kawo bushewan tributaries na Benue kamar Gongola River, kamar Taraba River, kamar Katsina Hala River, kamar abunan Makale River, kamar Maine River, manya-manyan tributaries na Benue su din masu bushe. Don haka ya affected din cikin kasashenmu. Noma rani ya kare a wajenmu. In an zo an yi wannan da Nijar sun ce sun yi damna a Niger, ba wai sai hana mu noma ba ma wutan da muke samu da muke basu ma ba zai yi ba. Ai don mun ce kar ku yi dam, mu ga shi nan na muka yi ino za mu ba ku ta. Ai haka ne muka yi agree.
Suna biya.
Kuma suna biya. Kuma sai da aka yi wannan mulkin soja ne suka yi. A Nigeria da Nijar din duk sa'ilin mulkin soja ne aka yi. Kuma muna yin wannan sannan an zo an yanke musu. To wannan shi ne ya fi damuna. Sannan na ga abin da United Nations suka rubuta kan cewa ai akwai humanitarian needs concern a kai mutane yara suna mutuwa asibitoci da sauransu. Ya kamata there should be human face even in war. So wannan shi ne ni magana sauran duk yadda aka yi ai amma wannan a bar musu.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku. Sai ku biyo mu wani mako idan Allah ya kai mu.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masararon wannan shiri na da dan gari, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin, inda a yau shirin zai tattaki ne zuwa garin Bunza. Garin Bunza dai kilomita 48 ne daga hedikwatar jihar Kebbi, wato birnin Kebbi. Kuma ni Umar Faruk Musa na yi tattauna da Farfesa Aliyu Bunza, wani kwararre akan tarihin Bunza kuma wanda ya yi min tsokaci dangane da asalin garin da muhimmancin shi da kuma irin zurfin tarihin yake da idan aka yi nazarin hada shi ko a dora shi a skelin tarihi na daular Usmaniya. Ga dai da ganawar tamu ta kasance da Farfesa Aliyu Bunza.
Sokan zai lokaci ya canza, yara zamani ya canza.
Farfesa Aliyu Bunza, ina so mu yi tarihin garin Bunza, kuma da farko ina so in sani shin akwai wani take ko wani kirari da ake ma wannan garin wanda zai dora wani bangare na tarihin shi ko abun da yasa ya shahara a cikin jihar Kebbi ta Arewacin Najeriya inda garin yake?
To bismillahirrahmanirrahim, shaharar garin dai abu na farko shine garin ya shahara tare da kabilu iri-iri sama da kabila 25 wanda cikin kasar Bondo ba ma wannan kabilu bane shi sama da kabila 25 kuma kowace da harshen ta kodi na sabanta. Shi yasa canda tun karni na farko tun gabanin karni na 18 Fulani ke masa kirari sakkoto dani, ma'ana sakkoton dandawa. Abinda ake dandi in ka mai da gaba gabas hannun dama shi yake madadi, ko ina gaba da gabas hannun dama gargashi ne dandi.
To bayan wannan kirarin kuma akwai wanda ake mashi wanda shi ma za a iya alakanta shi da tarihin garin?
Eh to, Batulani ne wanda kuma ya zo da baya shi ma kuma kusan kowane gari akwai nan kirari banza ko da wuce ka zo. Saboda ta tara kabilu wajen 25. Don haka duk abin da ka zo da shi sai an samu tunkaran ka.
To me ye asalin garin na Bunza?
To asalin garin dama masana al'ada da tarihi sukan ce ba a gano asalin abu sai an tambaye sunansa, domin da shi Ubangiji ya fara suna. Saboda kowane harshe na duniya suna ya fi yawa. Sunan garin Bunza, kuma Bunza aka san shi. Amma wannan kalmar Bunza kalmar canganci ce. Abin take nuni Bunza ma'ana suwanfi ida wuri fatama ice Bunza. Fatama shi ne Bunza. Haka za a samu duk wanda mutum ba kame inda ya shekara 70 ba ya cewa Bunza, ya ce Bunza. Inda ba kame ya shekara 70 ba ya yare irin mugu ce Bunza, zan gaduwa Bunza.
To shi wannan sunan garin Bunza shin harshen Hausa ne ko Fulatanci ne ko na wata kabila ne?
To akwai sabanin masana tarihi da masana al'ada. Wasu masana tarihi irin su Professor Mukhtar Umar Bunza, sanarin malamin tarihi ne, ya gado cewa asalin wannan kalmar Bunza daga wani bunsuru ne, kuma wannan ba za mu san tashi ba. Amma kuma wata hujja na kore wata shi safo suna hadisi akwai sahihi akwai dalili. To wannan magana tana da rabanci kwarai, ma'ana gurguwa ce. Saboda canganci in an ce Bunza ana nufin Fadama, kuma Cangawa suka fara kawo garin, kuma sai suka yi wajen karni ɗaya sama ga shekara 100 kamin kowa ya so. Don haka mai daki ya san inda dakin sake tarara, amma ba mu mutu cewa mai baibaya ya san inda toshi matarar ruwa.
Shi wannan yare akwai shi har yanzu ko kuwa ya kawo?
Canganci akwai shi har yanzu. Akwai Yalu, akwai cikin Bagudo, akwai cikin Nijar. Yanzu haka magana da muke yi, ambasada din Nijar wanda ke Egypt ba canji ne. Yanzu haka magana da muke yi a Wasau University a Germany. Akwai harshen canganci, ana rubuce-rubucen canganci wanda shahararren shi ne Professor Lanji wani Bature. Cangawa mutane sun kai garuruwa dama, irin ɗakin gari Cangawa suka kawo, irin Bunza Cangawa suka kawo, irin garin Kano Cangawa suka kawo Kano. Don Bagauda sunan canganci ne zarumi, har yanzu muke mutum Bagauda aka ce zarumi suke nufi. Sa Cangawa mutane suka bar basu uwa duniya, amma suna da aƙida guda da an aihida aka samu jika aka samu kama kunne ke wuri ya ɓaci a yi gaba, ma'ana an fara rashin ragowa don zuriya ta ƙarewa kowa bai san kowa ba.
Wannan canganci shin yare ne, wata kabila ce, kuma kai ka iya wannan yaren domin ka mana kaɗan daga cikin muji?
Canganci harshe ne musamman, kuma yana da da ake rubuta shi. Yanzu ka wani malami a Yalu ya yi tafsirin Qur'ani gaba a ɗaya da canganci gaba ɗayansa. Yanzu ka akwai dictionary da canganci da Turanci, dictionary ga canganci da Turanci. Saraka yare ne kuma yana tsada irin tsada, kuma wannan tsadar asalin kakannin Bunza wanda suka kawo gari wajen Kodarko. Akwai masu wannan tsagar. Asali ma kalmar Kodarko da canganci rami take ne beach, kuma wannan shine rami ne wurin sai ma Kodarko, amma ba don ta Kodarko ba, sai ta Kodarko.
Kamar yadda nake cewa kana jin wannan yaren, in kana jin shi ko zaka yi mana kalamai daya biyu haka dan ji da yaren yake?
To ni kenan na yi cike kan yaren, na ji har garin da aka yi aji da sunan yaren Cangakwai ban samu ko mutum daya ba. Na je Yalu na samu tan da yawa ba gudu, amma kasancewar ni ba ba canje bane ban san harshen ba.
Amma kafin yanzu mutane da suna ɗauka garin na Bunza kamar garin Fulani ne, haka ne akwai Fulani a garin ko kuwa Fulani su ma zuwa suka yi ba su ne asalin masu garin ba, ko da yake ana ganin kamar yanzu sun fi yawa a garin na Bunza?
Eh gaskiya asalin garin Cangawa ke da garin su da Kabawa. Fulani da baya suka zo wajen ƙarni na 18 ko ga masu rubutun tarihin zamani. Kenan zuwan Fulani garin Bunza ta waye in ka duba shekara 208. Tun daga sautar sarkin Bunza na farko wanda ake ganin shi ne sarkin aka tabbata, ma'ana Gadda 1815. Shi ma Gadda ai zuwa ya yi baƙo ne, akwai masu masaukinsa. Amma dai lokacin da aka rasa sarauta ya riƙa garin 1815. In ka duba daga 1815 zuwa 2023 yau garin ya shekara 208. Kasancewan karɓan mulki a Afirka ta yamma ba shi ke ne masu mulki suke da garin ba. Saboda bayan jihadi Sheikh Usman bin Fodio kusan dukkan ruwan ƙasar Hausa Fulani suka mamaye su, amma ba Fulani ke da abin ba, ba su ne 'yan asalin ba, ba su ke da tsakar ba. Akwai hujjar mamaye su saboda wataƙila an yi jihadi, an tabbata jihadi wani bai yarda ba an kore shi, ko kuma ko wani ya yarda a samu son kai a naka wani, wallahu a'lam, Allah shi ne mafi sani. Amma dai ita Bunza Cangawa ke da Kabawa, amma Fulani sun zo da baya bayan garin ya bunƙasa suka kawo sarautar a ciki, kuma Fulani suna da kashi-kashi da kubanza. Akwai Fulani na asali, akwai Fulani gida, akwai Fulani daji, akwai Zuramawa, akwai Kwangarawa, akwai Sullubawa, akwai Gurmawa. Wanda su ne Fulani suka fara zuwa cikin garin Bunza tun tahowar Gagga. Su kuma waɗannan zuwan Gagga karatu Bunza gani ya samu makaranta wurin zai karatu wurin Mallawa da su da Larabawa da sauransu. Mafiya suka kwararo su garin suka zaune wurin karatu. Amma duk zaman da suke garin fa ƙarƙashin Kyangawa yake da Kabawa. Sun zo ƙarshen sarki Alutiso wani shi ne na ƙarshe, sau da ƙarshe kamin ya koma garin Jera.
Za a iya cewar tarihin garin shina da dangantaka ko mu'amala da kafar daular Islama da Shehu Hojo yayi?
Ai, an duba Professor Ibrahim Muhtar Umar Bunza, Allah ya saka masa alheri, ya nuna ai zuwan jihadi ya yi rubuce-rubuce da yawa akan zuwan jihadi garin, kuma rubutu masu muhimmanci da kamata mu karanta mu dalibai. Amma gabanin Sheikh Usman Danfodi ya zo, akwai musulunci garin Bunza sama ka shekara 100 da wani abu. Kaga daddatawa yi. Sanda Abdullahi Gondo ya zo da bai yaƙi Bunza ba, akwai unguwar da su sauka yi. Ai, ba fada ya sauka ba, ai, ba wurin su ya sauka ba, ai, ba gonan noma ya sauka ba. Akwai unguwar da ya sauka ya tarar da masallaci, ya san da asir da alƙibla, ya yi sallah da kuma shafi daidai da ke, kuma ya iske musulunci garin ya yi shekara 100. Kaga masu jihadi jaddada addini su kai, Allah ya saka musu alheri, Allah ya gafarta musu, Allah ya sauka su. Amma sai su kalmar la ilaha illallah kuma kamin su zo sai su akwai ƴan aljanna cikin garin Bunza.
Menene dangantakar garin Bunza da waɗansu garuruwa da ke cikin ƙasar Nijar a yanzu, ganin irin mu'amala na tarihi da dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu?
Garin Bunza suna dangantaka kwarai. Na ɗaya suna dangantaka garin Kandi, saboda garin Kandi na cikin Benin Republic akwai ƴan Kandi suka zo suka zauna Bunza sama ga shekara 100 yanzu. Akwai dangantaka gare mu ta kwarai da garin Zabarmawa, ma'ana Doso. Akwai yanda sau da yawa sun zo Bunza sun yi unguwa sun kafe sama ga shekara 100 da wani abu. Sau nama 'yan gida akwai dangantaka garuruwan Arawa yanzu da Kangiwa tun ba su baro Nijar ba su ko Najeriya, akwai sun taho Bunza. Akwai dangantakar garuruwan matafiya, hanyar matafiya, ma'ana garin Malbil. Akwai dangantakar garin Bunza saboda abinda aka ce Malbil na faɗin shi da Hausa, amma da Faransa ake mamallazi, ma'ana garin malamai. To garin akwai suka baro shi suka taho Bunza saka unguwan malamai, wasu suka wuce Kaduna, wasu kauce kuma Sakkwato.
Profesa Aliyu Bunza kenan, wani masani tarihin garin Bunza da ke jihar Kebbi, a tattaunawa da na yi da shi. A shirin na gaba za mu kammala shirin, inda za mu ƙara duba tarihin dangantakar da ta haɗa garin Bunza da waɗansu yankuna na arewacin Najeriya da ma kudanci. A madadin duk wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Umar Faruk Musa da na gabatar, ne ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Ma salam.
Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.